الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء وإمام المرسلين ورئيس جر المحجلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين المطهرين وصحابته الهادين المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
صلاة الجمعة أنا معاذ بن جبل كنا أمور أبا إبراهيم أقمن دمات مفاد القمنة الجاهل يوبي دومن شيء قبل مجلس سمو نا تفسير القرآن من جرمة شنوة أنهم كانوا كيما سؤال البركة إذا ما أمن تابا أجيا mun tsaya karshen aya ta 32 cikin wannan sura mai albarka suratul isra wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila yau insha Allah zamu tashi farkon aya ta 33 wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq kafin nan kamar yadda aka saba zamu duba ƴan tambayoyi a wannan yana cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin mai yawan ganin mata da kuma mai bin mata na gode Allah ya saka da alkhairi mata da sirrin tsakanin su su daina kalle kalle suna ga nagari annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka tambaye shi da ya hana su yace iyyakum wajlusu ala qurqat su daina zaman bai majalisa zaman titi suka ce to ya rasulullahi ai ba ba ita zaman gida ba wani lokacin sai an dan fito waje malana gudun min majalisina yace to in har kun ce sai kun zauna ku kiyaye haƙƙin hanya daga cikin haƙƙin hanya shine rinsa ido ka rinsa ido ka daina ga nagari to wannan ba kyau shari'a ta yi haramci akai Allah ya bamu ikon kiyayewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya ƙara ni san kwana da ɗaukaka da imani amin game da neman malam ina neman addu'a game da neman aiki da na sa a gaba malam ina neman addu'a a taimaka min da addu'a to Allah ya datar da kai da sauran masu neman aiki gaba daya amma dai kuma shawara kar a tsaya neman aiki din banda neman aikin kuma ba na gwamnati ba a hada da neman sana'a saboda yanzu realities din na zamanin yanzu ba suna nuna cewa gwamnatin aikin da za ta bayar din in ma akwai limited ne kuma in ta tashi bayarwa ana ba da shi ne saboda wasu dalilai na alaƙar mutum da gwamnati ba don cancanta ba kuma idan ma an samu din albashin da ake bayarwa la yusmin wala yughni min jin la yusmin wala yughni min jin so don haka dole mu canja tunaninmu fa yanzu fa dole mu canja tunaninmu matasa ayi karatu ba na cikin waɗanda suke ba da shawarar cewa a rabu da karatu a tafi neman kuɗi a'a a hada duka aljamu aula min tarji a nemi ilimin addini a yi karatun zamani a yi digiri a yi master a kuma nemi sana'a ana yi ana hadawa da sana'a tun lokacin da ake yin karatun in za su haɗu ba na cikin wanda suke discouraging matasa kada su yi karatu domin wani lokacin kai abin da ka bi kai kuma sai ka zo ka ce wani kada yayi kayi digiri kayi masters kayi digirgir kayi phd kuma an ga yace ka za ka yi magana public speech kuma ka zo ka dinga gaya wa matasa cewa karfa yanzu fa karatu kasuwar sa bata ci kuma kai ne yasa kai so yanayin karatun ne na da da ne yanzu ya canja da za ka iya karatu kawai kai dan gogo ne kawai karatu za ka yi ka zauna ko kasuwa ba sai kai ba amma yanzu da kuke gani wallahi idan ba ana hada da buga buga ba da yawa daga cikin ƴan boko da kake gani duk sai a hankali sai ana dan hadawa da wani abun a gefe to kaga kai da kake tasowa a ciki wanda suke cikin aikin gwamnatin kenan fa to kai da kake tasowa a ciki sai kai kokari ka hada kai kokari ka hada wani ne ke me ke kana fa bai koya wa mata wasu samari darasi ya dai go su za su je registration suna ta murna sun dauko original credentials ana ta murna za a je fatuwa suna cikin tafiya wannan ya faɗi course din da aka bashi wancan ma ya faɗi course din da aka bashi su suna ganin kamar sun haye sun samu admission din university ce Allah sarki sai na tuna ni ma 2011 lokacin nima da zan je kamar zan je registration kamar suka ce ah kai ma kai digiri yace in tun 2015 na gama ku yanzu gashi a 2025 ko kuna murna kun samu admission to ku gane dai ga dan 2015 da ya graduating har yanzu shekara 10 yana mummurdawa ku kaga idan suna da dabara su ba sai sun gama ba tun kafin su gama sai su nemi sana'ar da za a dinga hadawa da ita domin shi ilimi duk inda ya shiga sai ya gyara shi in sana'ar kake yi idan kai ilimi to zai taimaka maka ka inganta wannan sana'a to matasa mu kula ya zama cewa ba tunanin mu kadai akan na gwamnati bane mu dinga tunanin yadda zamu yi mu building capacity mu mu add ma value ga kanmu mu nemi sana'ar da zamu yi a karan kanmu ba sai mun jira wani yazo ba Allah ya sa mu dace wannan yana cewa assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya tare da alramma malam sani amin malam yau kimanin shekara 4 kenan da rasuwar mahaifin mu Allah ya ji kansa da rahama amma har yanzu babu wani wanda yake zancen raba gado ballantana a raba kasancewar ni ne babba a wajen mahaifin mu sannan duk ƴaƴan kishiyar mahaifiyar mu sun fi ni a haife dan haka ba ni da damar yin magana akan wannan nauyin gashi kuma ni ne babba a ƴaƴan mahaifiyar mu malam ina neman shawara me ya kamata na yi dan sauke wannan nauyi da ke kaina a nauyin da aka rike maka ne ai nauyin ka ne aka rike ai ubangiji subhanahu wataala shi ya umarni da a raba gado bayan yayi umarni da a raba kuma ya faɗi yadda za a raba yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu haddil unthayayn aya ta 11 cikin suratul nisa'i walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad aya ta 12 da aya ta karshe cikin kalala inimru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidhakari mithlu haddil unthayayn bayyallahu lakum an tadillu wallahu bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala ya raba gado yayi umarni da araba hanya mafi sauki ta zaman lafiya araba yadda yake umarni ba daidai bane jinkirin raba gado ba daidai bane rikicin raba jinkirin raba gado hanya mafi sauki ta kiyaye zumunci bayan rasuwar mahaifi sakankanin ƴaƴa shine ai sauri a raba gado a kuma raba gadan nan tun da guntun hawayen magada a kuma tun mamacin su a kuma tun da guntun hawayen rasuwar mamaci a kuma tun magada wannan shi zai taimaka a zauna lafiya jinkiri baya haifar da alkhairi da dama daga cikin wargajewar zumunci yana faruwa ne sakamakon wannan kuma ba daidai bane a ce wanda yace a raba mai neman fitina ne a'a wanda yace a raba mai neman a zauna lafiya ne tunda Allah yace a raba kawai a raba a zauna lafiya faqat to amma idan aka samu wadanda ba su da wannan fahimtar suka rike suka ki a raba to shawara ta gare ka abu matakai guda uku amma kada a je ga na biyu sai in an karar da na daya sannan kada a je ga na uku sai an karar da na biyu matakin farko ai isti'ana da wasu dattawa ko na unguwa ko na dangi da suke jin maganar su wanda ake tsammanin za su iya tsayawa a raba ko aminan mahaifi ko ƴan uwansa ko wasu daga cikin makusanta ai musu magana ka je ka same su a ladabi ka nuna musu muhimmancin buƙatar a raba din dan su yi musu magana a raba wannan shine mataki na farko da su manyan saboda kai kada ka faɗa musu a ce kai rashin kunya mataki na biyu idan sun ki jin maganar waɗannan to alhamdulillah yawanci a garuruwan mu akwai kwamitoci na zauren sulhu ko kwamitin shari'a wanda suna kokari wajen wannan kuma su da dama suna da ƙarfi na hukuma, hukuma ta ba su damar su yi wannan abu. To maganar su tana da nauyi, ta fita da tawon unguwa, ta fita da tawon family. To sai a kai maganar zuwa gare su, su kuma cikin hikimomin da Allah ya ba su, suna iya gayyatar su zo a tattauna, ku me yasa ne, ya za ku riƙe kaza da kaza, me yasa ba za a raba ba. Za su yi bayani ce a to ai idan matsala kaza ce ai kaza ne, shikenan sai su lallaba su sai a raba cikin sauki. Wannan da ɗan dama-dama ba zai zo ya kai ga rasa zumunci ba. To mataki na ƙarshe wanda ba ma fata a kai shi, ba ma fata a kai shi, shi ne sai a ɗauki mataki na shari'a. Sai ka tafi ka je wajen Allah gafarta malam a kotu, ka ce babanku ya rasu tun lokaci kaza, kana so a gayyaci 'yan uwanka a zo a raba muku. Wannan yawanci idan aka musu haka ba za su ji daɗi ba, sai su ga ka kai su ƙara ne. So muna fatan kafin a kai wannan ma a samu a raba. Amma ba daidai ba ne jinkiri a raba gado. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a raba idan ana son zaman lafiya, kawai a raba. Wanda da dama daga cikin rikice-rikice na gado, wannan yana daga cikin dalilinsu, kuma yana kawo yankewar zumunci. Su kuma waɗancan manya ne, wataƙila idan da a ce dukiya ce da ake kulawa da ita, wataƙila su ne akan kula da dukiyar, suna ci gaba da juya ta, suna iya buƙatunsu. Waɗannan kuma sai dai a ɗan biya musu kuɗin makaranta, a siya musu basic abin da ya samu na abinci, kuma su ma suna da buƙata. So a taƙaice, wannan ita ce shawara ta, a bi waɗannan matakan guda uku insha Allahu. Ba ma fata ma a kai zuwa ga na uku, wataƙila a matakin farko ko kuma a mataki na biyu za a iya samun maslaha. Yawanci da wahala a wuce mataki na biyun nan. Wallahu ala wa alam. Wannan na ƙarshe shi ma ba tambaya ba ce, addu'a ya ce, malam muna neman taimakon addu'a wajen 'yan uwa musulmi, ba na jin daɗi jikina, na je asibiti likitoci sun ce akwai abin da yake damuna, ya danne huhuna, don haka malam ina buƙatar addu'a, Allah ya bada iko a je a yi wannan aiki. Na gode, muna addu'a Allah ya bashi lafiya, Allah ya sa a yi wannan aiki cikin nasara, Allah ya bashi lafiya da sauran marasa lafiya musulmi. Bismillah alaikum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu wa awfu bil 'ahd. Innal 'ahda kana mas'ula.
Allah subhanahu wa ta'ala yace wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Kada ku kusanci dukiyar maraya, illa billati hiya ahsan, sai ta hanyar da take mafi kyawu. Hatta ya buluga a shuddahu, har zuwa lokacin da zai girma ya balaga. Wa awfu bil ahdi, ku kuma cika alƙawari. Innal ahada, lalle shi alƙawari, kana mas'ula, ya kasance abin tambaya ne. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wasiya ta goma a nan, ko ta goma sha ɗaya, ko wannan ita ce wasiya ta goma sha ɗaya. Wala taqrabu malal yatim, kada ku kusanci dukiyar maraya. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a kiyaye dukiyar maraya, domin shi maraya al'asulu so ake ka taimaka masa da naka. To idan har an umarce ka da naka da kake da shi ka bashi, to ta yaya kuma idan ka taɓa nashi? Shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Lallai waɗanda suke cin dukiyar maraya da zalunci, lallai su sani suna ci wa cikinsu wutar jahannama, kuma za su zama 'yan wutar sa'ira. Allah ya kiyaye mu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi umarni da a kiyaye dukiyar maraya, kada a taba ta sai da haƙƙi. Shi yasa ma yace wa atul yatama amwalahum wala ta'ti bi girma sosai. Shi yasa Allah subhanahu wataala yayi umarni da hatta idan kana juyawa, in kana juya musu, in kana da wadata kada ka taba kudin su. Wa man kana ganiyan falyasta'fi, wa man kana faqiran falyakul bi allati hiya ahsan. Dukiyar maraya tsaya a kansa, to duk aikin da za ka yi marudin bil maslaha, ka tabbatar the best maslaha ta za ka tabbatar. Idan akwai hanyar da za a samu dukiyarsu za ta samu, ko ga wanda za a siyarwa dukiyarsu a miliyan goma, ga wanda zai siya miliyan goma sha biyu, baka kyauta ba idan ka siyarwa mai miliyan goma. Saboda ba ita ba wannan bane al-ahsan illa billati hiya ahsan. To kuma kai a karan kanka idan za ka kula musu da dukiyar, idan kai mai wadata ne kuma ka da ganiyin falyasta'a, to ake ma kai iffa, ka kame kada ka ci, kai musu wannan kulawar da za ka yi kyauta. Amma wa man kana faqiran, wanda yake mabukaci ne shi ma kuma yana da dukiyar marayu a hannunsa yana juyawa, to falyakul bil ma'ruf, ya ci ya taba iya abin da zai taba, amma ya kaddara da wani ne zai dauke shi aiki ya dinga biyan sa nawa zai biya shi, to in zai iya sai ya bayar da wannan abin da za a bashi. Wannan shine ma'anar illa billati hiya ahsan. Shi maraya falalar kulawa da shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a hadisai masu tarin yawa, a wani wajen yace da ni da mai kulawa da maraya ka hatai ne ya nuni zuwa ga hannayensa guda biyu, kamar haka ne a cikin aljanna. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu komula ta yadda namu bayan zai yi kyau. Yace wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Wajen kulawa da marayu, kai ma ka sani fa baban marayu ne, kawai lokaci ne bai yi ka tafi ba. Idan kana so a kula da naka marayu, to ka kula da marayun kusa na yanzu tukunna waɗanda su sun riga sun zama marayu. Idan ka kula da su, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo masu kulawa da naka marayu lokacin da ka tafi naka yayin suka zama marayu. Amma ba za ka yi tsammanin bayanka da za ka bari marayunka za su zauna za su yi rayuwa mai daɗi ba, alhali ga kai yanzu a raye ga wasu marayun an koro su daga makaranta sun daina zuwa, ga wasu marayun sallah ta zo ba su da kayan da za su sa na sallah, ga wasu marayun ba sa samu su ci abinci su koshi. Kai kuma kana da naka marayun advance marayu na gaba kana zaune da su, kai ma ran da aka ce babu kai naka marayun yadda waɗannan suka zama haka waɗancan za su zama. Don haka idan kana so Allah ya jinkunci bayanka ya kawo waɗanda za su kura da marayunka, to ka kula da marayun da suke a yanzu lokacin da kake raye, don ka tuno cewa su ma waɗannan marayun ba a san ran iyayensu suka zama marayu ba, da za a ba su zaɓi wallahi suna da dogon buri a kansu. To amma walan yuakhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. To haka kuma taba dukiyarsu kuma yana daga cikin abubuwa mafiya hadari, shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda yake ci yana ci wa kansa wuta, kuma zai kasance cikin yan wuta, Allah ya kiyaye. Hadisi ya inganta hadisin da Imam Muslim ya fitar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abu Dharr, ya Abu Dharr inni araka da'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi la ta'muranna ala ithalatnaini wa la tawallayanna malal yatim. Yake ce masa ya Abu Dharr, lallai ina ganin ka kai mai rauni ne, kuma ina so maka abin da nake so maka ina, ba na son abin da zai halakar da kai. Kada kai yadda ka karbi shugabanci ko da na mutum uku ne, kai ne kikon na ukun a ce kai ne shugaban guda biyu, kada kai yadda ka karba saboda kana da rauni. Sannan ka kiyaye dukiyar maraya, akwai hadari a cikinta, ka kiyaye dukiyar maraya. Wannan jan hankali ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi dangane da ayi takatsantsan amma idan ya zama ya ta'ayyana a gare ka, ya zama kai ne a shar'anci mai jibintar al'amarinsu, ba yadda za ka yi sai ka karɓa. Ko kuma ya zama ya ta'ayyana gare ka, idan aka bayar ba gare ka ba zai iya salwanta, to nan kuma sai ka karɓa, ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wani lokacin sai ka ga har rigima ake akan ruke dukiyar maraya. In ka ga ana rigima akan maraya, rike shi to fari ne, farin maraya ne. An bar masa wasu kaya masu nauyi, to shi yasa sai ka ji ana ta rigima tsakanin dangin babansa, suna cewa ai su ne a haƙu da shi, da kuma dangin mamasa, ko kuma ita mamar ta, tana cewa ita ma sai an bar mata ɗanta ita za ta riƙe. Duka kowa so yake a bashi ne, a bashi dukiyar ya riƙe don shi ma ya ɗan samu ya ɗana. Wannan farin maraya ke nan. Amma ordinary maraya mai ɗan duhu-duhu, to yawanci da ƙyar ake haƙu ake yadda a ɗauke shi. To idan ya zama cewa kai ne mai kulawa da dukiyarsa, ya kama ka, to sai ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aufu bil ahd, to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wasiya ta gaba, wacce take ita ce wasiya ta 12, ko ku cika alƙawari. Innal ahda kana mas'ula, lallai alƙawari abun tambaya ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu aufu bil uqud, ya ku wanda kuka ba da gaskiya ku cika ka'idoji da alƙawura na yarjejeniya da kuka yi. Wanda wannan cika alƙawari siffa ce ta mutanen kirki, siffa ce ta mutanen kirki. Walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'una, waɗanda suke Allah subhanahu wa ta'ala da ya bayyano siffofi na mu'minai, ya ce daga cikin siffofinsu su ne waɗanda suke riƙe amana kuma suke cika alƙawari. Alƙawari a kowanne ɓangare suka yi shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi ingantacce ya ambaci rashin cika alƙawari a matsayin ɗaya daga cikin alamomin munafurci. Ayatul munafiki talaqu, idza haddatha kadhab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina kan, daga cikin sifofin munafiki idan yayi alƙawari ba zai cika ba. Wanda yanzu wa ma aktsara dalika fi zamanina, mutane ba sa damuwa da alƙawari. Mutum zai yi alƙawari ya san a zuciyarsa ma san da yake faɗa, ya san ba zai cika ba. Sawa'u wannan alƙawarin na wace yarjejeniya ce, ko alƙawari ne kai na ɗaukar bashi a bani zan biya ƙarshen wata, kuma ƙarshen watan yayi ya kashe waya, ai ta kiransa ba za a same shi ba, ko ba haka ba, ba daidai ba ne. Ko kuma alƙawari ne na wata mu'amala da za a gudanar, ka yi alƙawari za ka siyar wa mutum wani abu, amma akwai shar'abin da kake jira idan lokacin yayi ba daidai ba ne ka saɓa wannan alƙawarin. Ko kuma saɓa alƙawarin auratayya, sunat koma, matashi ya gama ɗawainiya da yarinya tun yana digiri, ɗan kuɗin da ake bashi na testin chlorine da fluorine da fluorocarbon yana ɗan ragewa, yana can mata hidima, yana sa mata data, yana jira in ya gama ya samu aiki a aure ta. An je an ɗan yi tambaya, an ce ba matsala za a bashi. From nowhere, idan wani ya faso daga Abuja ya fara yayyafin manya-manyan kuɗaɗe, sai ka ji an fara kawo karatun ƙaddara, to ai dama matar mutum kabarinsa, ko ba haka ba? Da kuma an yi alƙawari za a bashi, to nan duk yana daga cikin saɓa alƙawari, ya kamata mu kiyaye. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa aufu bi ahdillahi idza ahadtu wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum Allah 'alaykum kafila inna Allah ya'lamu ma taf'alun. Ku cika alƙawari idan kun yi, ku zanto masu cika alƙawari idan mun yi, musamman kuma alƙawarin da ya zanto cewa ka yi rantsuwa a kai, ka sanya Allah subhanahu wa ta'ala a ciki. Wani zai iya alƙawari ya yi rantsuwa bai damu ba, kuma ya san ba cikawa zai yi ba. To haka kuma daga cikin ɓangarorin alƙawari da ba ma kulawa da shi, shi ne alƙawari na lokaci, African time. Kwata-kwata ma ba mu ɗauke shi a matsayin wani abu ba. Taro ne za a yi, ƙarfe 10 za a rubuta, amma sai 11 za a fara. Da za ka yi punctuality, ka je ƙarfe 10 kana zaune, za a dinga kakkafa
rumfunan kana zaune ko ba amma gama sharan wajen ba shugaban taron ko wanda ya gayyace ka taron za ka ga cewa baya ne da nakan yi punctuality amma gaskiya an koya mun karatu ba zai yi za mu a dinga punishment a dinga punishing ina dan punctuality ba idan kuka gayyace ni taro zan tambaya karfe nawa ne Islamic time ko African time in African time ne kuma sai san da kowa ya zo sai nasu ba zai yi na je na zauna na bar wasu abubuwan masu muhimmanci kuma a zo a yi ta bude ni da kura ana ta share waje ana kakkafa irin rumfunan nan da za a yi taro a wajen duk ina zaune saboda punctuality ba amma idan kuka ce Islamic time za ku yi to daidai lokacin kuma sai nasu wajibi ne mu kokari mu gyara ba daidai bane in an sa lokaci za a yi kokari a yi Islamic time kuma duk mustakaiciyos almamakiyos irin wannan punctuality din idan kai wai sai a ce wai kai bature ne shi wannan abun yana ban takeici addinin musulunci ya umarce ka addinin ka kai kuma idan kai sai wani ya zo ya ce wai kai bature ne kai wannan kai turancin ka yayi yawa musulunci ne ya umarce ka da kai ba punctuality yana daga cikin cika alƙawari in an sa lokaci za a yi mun za mu hadu lokaci kaza to ai kokari a cika wannan lokacin inna al'ahd kana mas'ula lallai shi tamba alƙawari abun tambaya ne ai alladhina ta'ahadu alaihi an-nas alladhina ta'ahadu alaihi wal uqud allati tu'amilunahum biha fa innal ahda wal aqda kullu minhuma yus'alu sahibuhu anhu yawm al-qiyam lalle alƙawari abun tambaya ne za a tambaye ka alƙawari da kai na kaza da kaza ka cika ko baka cika ba idan baka cika ba me ya hana ka cikawa to ba al'amari bane mai sauki mu yi kokari mu gyara a zamantakewar mu da daidaikun mu sai wasiya ta 13
wa awful kayna idza kiltum wazinu bil qistatil mustaqim dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila
na'am Allah subhanahu wa ta'ala yace wa awful kayla idza kiltum sannan ku cika ma'auni idan za ku yi awu wazinu idan za ku auna abu ku yi awu bil qisasil mustaqim da abun awu ko sikeli wanda yake daidaitacce wanda ba a tauye shi ba zalika khairun wannan shine mafi alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma shi yafi bada makoma mai kyau wasiya ta 13 Allah subhanahu wata'ala yayi umarni da a cika ma'auni a cika ma'auni idan ka zo za ka auna abu wanda yake auna shi ake da nauyi ka tabbatar nauyin ya cika wanda auna shi ake da yawa ka tabbatar yawan ya cika azaba ta tabbata ga waɗanda suke tauye ma'auni wanda in suka yi awu in sun zo za su auna a wajen mutane sai su dinga tauye musu kamar ma su wala a tambaye su wannan abin da suka yi ba ko ba su ma yi imani cewa akwai wata rayuwa bayan wannan rayuwar ba mutanen annabi shu'aib an jarrabe su da san dukiya da tauye mudu shi yasa daga cikin umarnin da ya yi musu da da'awar da ya yi musu bayan su tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya umarce su awful kayla wala takunu min al-mukhsirina wazinu bil qisasil mustaqim wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum wala ta'tu fil ardi mufsidin wattaqul ladhi khalaqakum wal jibillata al-awwal annabi shu'aib yace musu ku cika ma'auni awful kayla wala takunu min al-mukhsirin kada ku kasance daga cikin masu tauye mudu domin su sun kasance tauye mudu suke wanda wannan yana da mutukar hadari wanda a yanzu ma wannan ɗabi'ar tana nan a cikin al'ummar kowa da irin yadda yake tauye mudu idan aka ce tauye mudu ba fa idan sai za a auna hatsi kadai ko za a auna masara ko jiro ba a'a tauye mudun nan ya shiga bangare daban-daban masu gidan mai suna tauye mudu ka je ka sha lita 25 a cikin fasta wacce ka fastin ta lita 25 ne ka ga space din da zaka samu lita 2 da aka yi haka su masu litan ne masu jarkan masu yin jarkan ne suka yi kuskure ko dai masu turawan ne suka yi kuskure suka yi tauye kai da ka gani ka sani gidajen mai ga sunan da yawa wasu sai su tauye mudu su rage kuɗi. In baka kula ba, idan ka bi ta lamba sai a je a shaka a offside. Eh mana, ka je gidan mai sai ka ga an rubuta ai naira 977. Idan ka je ka sha lita 10, da za ka je mai 1,500 ko 1,050. Idan ka sha na mai 1,050 sai ka ga wanda ya zuba maka ya fi yawa a kan wancan. To ai ka ga shirme kenan. Lamba ce kawai. Wanda wannan shi ma yana daga cikin abubuwan haramci, bai halatta ya zama cewa an tauye wannan mundu. Haka nan masu tauye mundu na abin da ake zubawa, muzubi ne za a kawo, buhu ne asali zai ci kwano 40. To amma sai a je a dafa shi, in ya dahu ya dahu, dama ka'idar zai buɗe ne don ya ci 40 ɗin. To sai ya daskare ba zai buɗe ba. Idan aka sa masa 35 ko 34 sai ya makale. Ka gan shi tsuntsur kamar zai fashe. Sai kuma buhu buhu aka ciyar maka. Kana ganin ka su yi buhu, sai an je an auna, idan kullum kwano kwano ake ci, ka ɗauka za a yi kwana 40. Daga kwana 34 sai ka ga ya ƙare. Wataƙila ma idan kai mai zargi ne ka fara tunanin ko an ɗan yi wasu dabarun ne a gida, ko ba haka ba. Nan kuwa mahaifinka suna kasuwa. Haka nan teloli su ma fa suna ta ɗakufe, suna tauye mudu. A auna ka ga iya abin da zai yi, yadi uku da rabi zai maka sai ya ce ya kawo huɗu, da rabinka da rabin wani sai ya haɗa ya yi wa ɗansa sai. Sai dai kawai ka ga saman fari ya masa shuɗin wando, shaddarka yadinka shuɗi da shi aka yi wa ƙaɗansa wando, rigar kuma da yadin wani ya masa fari sai ya zama sai ɗan cela kullum kayansa kala-kala. Wallahi shi ma wani lil mutaffifi ne. Ko kuma wajen auna yadin, idan aka ja mitar maimakon 36 abin nan centimeters ne ko? Ko inches ne? Inches shi yake ba da yadi ɗaya ko? Kawai sai a dage sai a sa ma 34. Idan aka sa maka yadi biyar sun samu inci biyu-biyu a haka, a ƙarshe kafin ya ƙare kwarkwaran yadin sai ka ga sun samu yadi uku yadi huɗu. Wannan ma tauye mudu ne, haramun ne. Haka nan masu auna kaya na abin da ake siyarwa, a yi maka wannan kashin da ake cewa ana mana irinsa a Najeriya, kashin dankali ko? Manya a sama, ƙanana a ƙasa. Wannan ma tauye mudu ne. Ka bayyana a fili cewa ga manya da ƙanana, amma ka ɗauko wasu wanda suke manya ne ka sa su a sama don a kira kasuwa, kuma ka ajiye ƙanana a ƙasa. Ko kuma masu tumatiri, nunannun wanda suka yi abin nan sai a sa maka su a sama, sai a sa maka su a ƙasa, sama sai a kawo su da ko wucewa kake a mota sai ka yi kwaɗayin kai da ya kamata ka ci wannan. Kana tsayawa da an juye maka, idan ba ka kula ma wancan wanda aka sa ba shi za a juye maka ba. Wannan ma tauye mudu ne. Ko kuma tallata kaya da siyar da wani daban, ka nuna wani abu ga abin da kake ƙoƙarin nunawa, an zaci shi za a siya, sai an zo ɗurewa kawai ba za ka kula ba sai a zuba maka wani abu daban. Duka wannan nau'i ne na tauye mudu. Kuma a gama garin sunansa shi ne al-gishu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man ghashana fa laysa minna. Duk wanda ya yi ha'inci, ya yi al-ghus a sana'arsa, fa laysa minna, lallai baya daga cikinmu. Yana daga cikin al-ghus, masu kwangila. A baka kwangila za ka yi da specification a cikin bill of quantity na komai da komai. Za a gina aji mai faɗin mita 10, mai faɗin mita 7 da tsawon mita 8, sai ka takure sai ka mayar da shi mita 6 da mita 7. Tatsifiku ne wai lullun mutsaffifi na tashi da. Ko kuma a cikin specification ɗin an nuna reinforcement ɗin, rodin da za ka sa 12mm ne, lamba 12 ne. Wannan aka rubuta a cikin contract ɗin. Da ka zo ka kira malam mai lankwasa rodi iron bender, ka ce nemo maka lamba 10-10. Shi ma kuma duk inda babu ƙofa a sa lamba 8-8. Inda akwai ƙofa a sa 10, inda kawai gini ne haka kawai, babu window babu ƙofa a sa lamba 8-8. in bai karasa ba ma sai ka ce a nemo bakin duro gefen duro kawai a nemo a wajen makira kawai sai a nannada masa ai babun nan bendin waya sai a tsatsora a kai wannan ta tafi gudu plaster an ce za a yi ta thickness ɗinta 1 inci ta ciki 1 inci ta waje da bulo inci 8 in an hada ya zama 10 kenan kai kuma ka rabi nan kai rabi nan kai rabi dan ka tace ka cimuncin da zaka sa shi ma ya shiga cikin wa auful kaila ya shiga cikin wani min mutaffifi dan haka bangarorin tatsifi suna da yawa ba ba iya kawai masu abu bane yadda kawai yawanci ake buga misali in an ce wailul lil mutaffifina masu tauye mudu a tauye mudu suna da yawa haka nan idan kai ma'aikaci ne da ake biyan ka tashi biya in ka ki zuwa ka tauye mudu in ka ki zuwa ranar da ya kamata ka je aiki ka tauye mudu a cikin abin da aka biya ka an biya ka cikin kuɗi ne in kun ai kai kuma ka je arabe wannan ma yana daga cikin tauyen mudu Allah subhanahu wata'ala yace wa auful kayla idza kiltum ku cika mudu idan za ku yi awu wa zinubil qistas al mustaqim ku yi awu da ma'auni wanda yake daidaitacce zalika khairun wa ahsanu ta'wila lallai wannan cika mudu din ai khairun thawaban wa ahsanu aqiba in ka cika mudu wannan ya fi bal khairi wajen sabul lada sannan kuma ya fi maka kwanciyar hankali wajen samun kyakkyawar makoma Allah ka ba mu kyakkyawar makoma sai aya ta karshe alharamu
wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-samaa wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula
Allah subhanahu wa ta'ala yace wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka faɗi abin da baka da ilimi a kai inna sam'a lallai ji wal basara da gani wal fu'ada da zuciya abinda take rayawa tana sakawa kullu ulaika duka waɗannan abubuwan kana annahu mas'ula za a tambaye ka akan su wasiya ta 14 Allah subhanahu wata'ala yayi umarni yayi hani kai yayi hani da ka tsoma baki cikin abin da baka da ilimi akai Abdullahi ibn Abbas yace abinda ake nufi da wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun ai ma laysa laka bihi ma laysa laka la tarmi ahadan bima laysa laka bihi ilm kada ka jefi wani da wata magana wacce baka da ilimin hakikanin ayi ta ko ba ayi ta ba dan muka dauki wannan ma'anar tana ishara da kiyaye mutuncin mutane kada baka gani ba ka ce ka gani ko kuma daga ganin wata shubha da alaka ta bayyana sai ka ce ai kaza akai a koyaushe dhunubil mu'minina khaira da kai kuskuren munana zato gwara kai da kai kuskuren kyautata zato munana zato gwara kai kuskuren kyautata zato gware ya zama mummunan aiki aka aikata kai mu kai kan kyautata zato kace kyakkyawa aka aikata wannan ita ce ka'idar shari'a shi yasa hatta a hudud aka ce idra'ul hudud bi shubuhati duk abinda ya zama shubha ne to gwara a dauka babu shi koda kuwa akwai wata alama da take nunawa akwai shi yanzu misali da za a tarar da wani da wata sun fito daga cikin gida daga cikin wani gida idan ka gansu kare ya cewa kawai gidan yan uwansu suka ji ya fi maka sun kada ka fara tunanin ko dai akwai wani daki ne a cikin gidan na samarin gidan shi yasa suka shiga da ita tare me kai ka to ka kaddara cewa hakan ne me zai cutar da kai idan ka kaddara cewa ziyara suka je wajen yan uwansu da me zaka cutu fa in yaku kadiban fa alayhi kadibu wa in yaku sadiqan yusibukum ba'd alladhi ya'iduhu to fasara ta farko Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace kada ka jefi wani da wata magana da baka da dalili akai Imam Qatada bin Da'amat as-Sudusi yake cewa ai la taqul ra'aytu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma wa 'alimtu wa lam ta'lam kada ka ce ka gani alhali baka gani ba ko ka ji alhali baka ji ba ko ka sani alhali baka sani ba duk abin da za ka yi ya zama kana da ilimi kuma na yaqini ilimi na yaqini ka tabbatar abin da kake faɗa abin da ya faru domin idan kai gini ka faɗa abin da babu wannan zai zama ƙarya kenan ita kuma ƙarya ita ce kishiyar gaskiya Allah subhanahu wata'ala ya umarci mu'minai da su ji tsoron Allah su kasance cikin masu gaskiya ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqina ya ku wanda kuka bada gaskiya ku ji tsoron Allah ku kasance daga cikin masu gaskiya in ka rike gaskiya ka huta a rayuwa ka huta za kuma ka zauna lafiya saboda ita ba a kunyata a kanta sai dai a gagara gane ka ko kuma kai bakin jini a cikin mutane na dan lokaci amma duk inda aka je aka dawo za a ƙara dawowa wajenka za a ce Allah sarki wani da ma ya faɗa mana ko ba haka ba bari na ba ku misalin faɗar gaskiya sarkin Kano na 14 da na 16 duka gaba ɗaya tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Malam Sulami da Sunusi lokacin kamar shekara 12-13 da ta wuce da ake dambarwar za a cire subsidy ba irin maganar da ba su yi ba a matsayinsu na ƙwararru masana cewa in fa aka ci gaba da yin wannan cin bashin ana biyan subsidy fa za a zo level ɗin da ba za a iya biyan albashi ba za a zo level ɗin da idan aka cire shi fa albashin ma ko an baka kana ji kana gani ba zai yi maka amfani ba suka yi ta barna a lokacin ana ta ganin cewa ƴan baran dan kare gwamnati ne ba a jima ba suka zo suka bata da gwamnati to yanzu an zo wajen ko ba a zo ba na'am an zo duk wanda zai musu adalci irin wannan abin da suka yi cautioning da reckless kashe kuɗi na gwamnati a dinga kashe kuɗi kawai babu kan gado to gashi na gida inda ya kai su dan haka ita gaskiya idan ka tashi faɗarta ka faɗe ta ko ba a fahimce ka a lokacin ba ko bayan ranka za a fahimce ka Malam Sa'adu Zungure ce in za ka faɗi faɗi gaskiya ko me taka ja maka kabiya haka ne editanmu na gaskiya wacce ta fi dubin zinariya gaskiya ba ta neman ado ko na daɗin muryar zabiya ƙarya ce mai launi bakwai ga fari da baƙi ga rawaya ga shuɗi ga kuma algashi to ka toka da ja sun gauraya sai mu gode Allah shi ɗaya dan shi ne sarkin gaskiya to kai riko da gaskiya ita gaskiya wato saboda gaskiyarta ita kadai ce ba ta yadda da wata ba ita gaskiya saboda gaskiyarta ita kadai ce ko ka taba jin gaskiya ne ka taba ji wani yana da gaskiya wani ma yana da gaskiya na'am wani yana da gaskiya sai dai kawai a yi wa yara dabara a ce kai kana da rabin gaskiya kai ma kana da rabin gaskiya amma dai gaskiya gaskiya ce kwaya ɗaya ce daga barinta sai ɓata shi yasa ba mata da jam'i a Hausa gaskiya ce kwaya ɗaya a barbarci alaji na'am jire in suka yi yawa duka dai jire ce a Fulatanci ina na'am gonga gonga ko gonga gonga a turanci truth a larabci ku haqqu haqqu ce wa qul jaa al haqqu wa zahaqa al batil inna al batil kana zahuka bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fa yadmuhu fa idha huwa zahiq wa laqul wa lam ma tasifuna ita gaskiya kwaya daya ce in kai riko da ita ka huta in an gane ka a lokacin shikenan in ba a gane ka ba sai ka ƙara faɗa musu irin ta Malam Sa'adu Zungur ɗin mu dai haƙƙinmu faɗa muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku takan zan kuka gaba da nadamar mai ƙin gaskiya so dan haka kada ka furta komai sai idan kana da sani a kai in za ka faɗi ka faɗi gaskiya wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula lallai ji da gani da kuma zuciya aikin zuciya dukkaninsu waɗannan kana ula'ika ay hadhihi sifatu min as-sam'i wal basari wal fu'ad kana anhu mas'ulan ay yus'alu al-'abdu anhu yawm al-qiyamati wa tus'alu anhu wa amma amila fiha wa yasihu isti'malu ula'ika makana tilka malai yace waɗannan ni'imomi gaba daya da ji da gani
da zuciya da Allah subhanahu wata'ala ya baka dukkaninsu za a tambaye ka akhira da tashin alkiyama, dan haka ka kyautata amfani da su. Kada baka gani ba ka ce ka gani, kada baka ji ba ka ce ka ji, kada baka fahimta ba baka sani ba ka ce ka sani. Wannan ya saba karantarwar addinin musulunci, dan haka ubangiji subhanahu wata'ala ya hani da shi. Wala taqum laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula. Nan za mu tsaya insha Allah, duba da yanayi na lokaci, sai gobe sai mu tura abinda muka karanta na daidai. Allah ka sa mu tarayya cikin lada, kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana. Amin. Allah rabbuna.